والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد muna jaddada da godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da muka dawo da ya dawo da mu don ci gaba da karatu wannan littafi Majmal Usul Ahli Sunnah wal Jama'a fi al-Aqida na Dr. Nasir bin Abdul Karim al-Aqil. Muna fatan Allah ya kara masa lafiya da imani. Idan ƴan uwa suna da yi, muna nan a gaban da malamin ke magana akan al-aqlu as-sarihu muwafiqan lin-naql as-sahih. Duk nagartaccen hankali yana daidai da ingantacciyar shari'a. Mun yi bayani akan cewa akwai cututtuka guda biyu manya waɗanda su ne suke kama zuciya. Idan suka kama zuciya, suka kama hankali, to hankali ya gurɓace, zuciya ta lalace. Cuta ta shubuhat da cuta ta shahawat. To duk zuciyar da ta samu waɗannan cututtukan, virus ya riga ya shige ta kenan. Tana iya cin karo, ko kuma tana iya ganin wallan shari'ar musulunci, ko tana iya ganin ci bayan shari'ar musulunci. A daidai lokacin da yake aqidar musulmi kuma shi ne da nagartaccen hankali da shari'ar musulunci, babu yadda za a yi haƙiƙanin su ya saba. Abinda hankali ya tabbatar, to za ka ga nafsi. Abinda nafsi ya tabbatar, za ka yi nagartaccen hankali zai karɓe shi, babu wanta babu a kan wannan. Shi ne nake bayanin cewa ana iya samun fahimtar ra'ayi. Ya kasance addinin musulunci ba ra'ayi ba ne, amma ba za a ce addinin musulunci saɓanin hankali ba. Addinin musulunci daidai yake da hankali, amma saɓanin ra'ayi. Saboda me? Saboda ra'ayi yana caccanzawa. Ra'ayinka daban, ra'ayina daban. Hausa suna cewa shan koko kwanciyar rai ko kwanciyar hankali ko? Yawwa. Wani yanzu in aka kawo mishi koko zai sha yana dariya, wani aka kawo mishi koko zai sha yana kuka, wani ma in ya sha sai amai, wani ma sai ya ciwo. Shi irin nashi, kowane irin nashi ra'ayi. To da haka irin wannan lokaci addini zai zama ba yana tafiya ne akan ra'ayoyin ɗaiɗaiku ba. Kuma irin waɗannan ra'ayoyin suna da alaƙa da bi'a, zamantakewa da society, suna da alaƙa da shekaru, suna da alaƙa da kaza. Jiya muke zance akan cewa dalibin yara sai ga suna ba sa son cin tuwo, suna ma ganin abin kunya ne su ci tuwo. Amma idan ka zama da tido, sai ka ga kana son cin tuwo, kuma kana alfahari da cin tuwo. Sai ka ga da tare da yawa suna ce maka, ai ni da safe in ba na ci tuwo ba ina. Yana alfahari da haka, yana jin tuwo wani abu ne mai kima, mai nagarta. Shi kuma yaro a daidai wannan lokacin yana jin cewa tuwo ƙasƙanci ne, shi yasa ba na son shi. Shi yasa iyayensu mata ma suka koya masa cewa tuwo ba abinci ba ne, tuwo sunan shi tuwo, abinci kuma shi ne shinkafa. Ba ku lura da kyau, duk iyaye mata haka suke. Ka zo ka ɗauki tuwonka, tuwo ana kiran shi tuwo ne tsirarin shi. Amma in shinkafa ne, ka zo ka ci abinci, da aka shinkafa shi ne abinci, to to kuma ba abinci ba ne. To wai ina so in ce ne ra'ayi na da alaƙa da shekaru. Shekaru na iya canza maka ra'ayi. To in ya kasance musulunci ra'ayi ke bi, to ra'ayin dattawa ko ra'ayin ƙananan yara, ra'ayin ƴan birni ko ra'ayin ƴan karkara, ra'ayin ƙattai ko ra'ayin ƴan gari. Akwai ni ma'aikacin gona, wani irin masu huɗaɗin na a gona, wani alhaji ya kai shi gona yana masa aiki, sai ya sa a dafa ni shinkafa da ruwa sai a kai masa. Da ya kwana biyu uku yana yin mishi wannan, sai ya ce alhaji gaskiya ne abin da kake min bana jin daɗi, kana cutar da ni. Ya ce na ne ne. Ya ce ta ya za ka bani aikin gona ka riƙa dafa min shinkafa, kayan ruwa, ka bani tuwo miyan kuka? Ka ga ra'ayi kenan. Amma shi a ra'ayin alhaji yana ganin an haka ba shi shinkafa an kyautata masa. To shi yasa addinin musulunci ba ra'ayi ba ne, amma addinin musulunci saɓanin hankali ne. Addinin musulunci ba saɓanin hankali ba ne. To shi ne yake ce maka abin da shari'a ta zo da shi yana daidai da abin da hankali nagartacce yake kai. Idan ka ga hankali bai karɓi wani abu na shari'a ba, to sai dai in ya kasance hankalin ya samu virus, ya samu cuta ta kama shi, akwai shubuhat ko shahawat ya kama shi, to irin wannan lokaci sai a samu matsala. Shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da wani tsafi da ya rubuta min jalladi 11, dar'u ta'arrud al-aql wan naql,
kore yiwuwan saɓani tsakankanin hankali da shari'a a kan wannan ne ya yi littafi ne mujalladi 11 lajikan shekul islam ibn taymiyyah to shi ne na malai yake gaya mana wa inda tawahumu ta'arif yuqaddamu an-naql yayin da kuma aka zo ana ganin kaman nan gurin shari'a ta saba ma abin da hankali ya fahimta to a lokacin nan za a yi watsi da hankali ne sai a gabatar da shari'a kila an gane mutum da kyau lokacin da aka sami wahani cewa nan gurin shari'a ta zo da wani abin da hankali bai karba ba to a lokacin ka tuhumi hankalin naka ne sai kai watsi da hankalin sai ka karbi shari'a saboda kila iya takaitaccen hankalinka ne kawai bai karba ba in ka je gurin waɗansu masu hankalin waɗanda suka tinka za su gane a shekaran jiya ko shekaran jiya can Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya gabatar da lecture a ITN ya yi bayani ne akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da irin ƙarfin ta gurin kafa hujja a shari'a sai wani ya tambaya kamar yana son ya kawo wata shubha cewa ga wani hadisi nana Aisha ta kore cewa duk wanda ya ce annabi ya fitsari a ƙarya a tsaye makareci ga kuma Huzaifa shi kuma ya ce annabi ya yi to kamar tambayan tana son ta nuna kenan nana Aisha ta yi bi cewa Huzaifa makareci kun gane batun da kyau ana son a rubuta sunnoni ta irin wannan tsarin sai yake cewa kai ne baka da kan gado yace kai ne a wurinka a al'adanka fitsari a tsaye zai zama maka wani aibi yace musulunci ba yana magana da Hausawa bane ba fa yana magana da 'yan Najeriya bane yana magana da al'umma ne na farkon su zuwa na ƙarshen so da haka idan ka dauko yin fitsari a tsaye kace kawai al'adan Bahaushe zaka fassara shi a irin ra'ayoyin Bahaushe sai ka ce yin fitsari a tsaye aibi ne amma ga al'adu nan da ba su ɗauki wannan a matsayin matsala ba har yake cewa Hausan naka duk da yake ana wuce Kano nan aka je iyakan bodan maraɗi shi kenan wannan Hausancin Najeriya ya ƙare to sai a ce annabi sosai yana magana kawai da Hausawan Najeriya yana magana ne da duniya gabaki ɗaya har shi ne sai buga misali da hawa keke yace hawa keke mu a wurin mu nan din ka samu liman yana hawa keke akwai aibi amma ka je irin kasashen Syria irin su Jordan sai buga misali da Shekul Albani sai Shekul Albani yana da keke har sai da aka rika rubuta shi a jarida ana wai ga wani abin mamaki abin ban dariya wai babban malami yana hawa keke alkama mai keke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar irin kai babban lifi din to kai wanda dan kawo keke akwai wanda zai ji damuwa to ra'ayo ya kenan addinin musulunci ba irin waɗannan ra'ayoyi yake tafi a kai ba yana tafi akan nagartaccen hankali ne kuma ba shi da sabani da nagartaccen hankali malai yace jibul iltizam bil alfaz ash-shar'iyyah fil aqida wa tajannubu al alfaz al bid'iyyah ya wajaba kalmomin da za a rika gudanar da addinin musulunci da su a babin aqida su zama kalmomin da shari'a magabata suka san su kuma wajibi ne a nisanci kalmomin da yan bid'a suka kirkiro a cikin matsaloli na aqida kaga mu yanzu in bayyana magana akan aqidar musulunci sai mu ce al aqida ko ba haka ba ko al manhaj duk wannan na so sa sun zo da shi magabata sun san da su to sai aka sami wata sabuwar tafiya ana son a yi magana a aqida sai a zo a ce maka falsafatu hadhal din falsafatu hadhal din falsafancin wannan addinin me ya ma'anar falsafanci wai suna son su ce maka aqida amma sun kaurace ma lafazin aqidan saboda akwai abin da suke tsoro a ciki sai a ce maka falsafatu hadhal din falsafancin wannan addinin wanda ko mun san ko a yanzu aka ce maka ilimin falsafanci to mun san wani ilimi ne wanda yake babban sakon da ke ciki ana gabatar da hankali ne akan nasu ir an gani to yanzu ana son a ce maka falsafatu hadhal din falsafancin wannan addinin kamar al'idar wannan addinin asali ana son kenan a dora ka akan cewa da yanzu da hankali za a rika tantance aqidar musulunci to wannan lafazin bid'a ce ba wani falsafatu hadhal din aqidatu hadhal din ko manhajin hadhal din shine magabata suka sani ko kuma a zo a cikin sifofin Allah subhanahu wataala a ce sifatul lahi ba za a ce ba sai a ce wai a aram ko al ajsam ko al illa ko al aqal waje ana nufin Allah sai a ce wai al illatul fa'ila kawai a ce Allah subhanahu wataala al khaliq al musawwir al mudabbir duk sai a kaurace mu wadannan lafazza sai dauko ana son ai maka bayanin Allah sai alqalam amfani da lafazin arab ard in kada an ce al ardu wai ana nufin Allah al illatul fa'ila wai ana nufin Allah sai innan bid'o'in kalmomi ne wanda yake magabata ba son su malaki wal alfazul mujmala al muhtamila lil khata'i was sawab yustaftaru amma anaha fama kana haqqan usbitat bilafzihi shar'i wama kana batilan rudda yace lafzuwa kuma wadanda suna iya daukan wato ma'ana mai kyau suna kuma iya daukan ma'ana mai kyau to su kuma za a nemi bayanin su ne sai a gano ma'ana mai kyau din sai a tabbatar da su a shar'ance ma'anar mai kyau sai a kore su ga shari'a misali dauka a ce a dauko maka cewa al-makru al-makru yana daga cikin abin da Allah ke yi wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makiri sai sai maka Allah na makirci ko kuma al-kaidu innahu lakiduna kaidan wa akidu kaida su ma suna kaidi Allah ma ce ni ma ina kaidi ko ba haka ba to meye ma'anan kaidi ne ma'anan al-makru da irin su al-khuda'a يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الله ينا مخادع ينا خدع الله ينا كيد الله ينا المكر تو دك إرى إرى مؤلنا لفظة إن كدو ديس لكيو ذاك دسنا دم أنا ميكيو سنا دم أنا قرب أتشي دام دم أنا كيد كو المكر كو الخدع شين زوا ما أبو تقوي تقوي يرهنيا shine ma'anar al-khuda'a shine ma'anar al-makru shine ma'anar al-kaidu duk abu eh da dan bambanci kadan amma duk dai kusan ma'anar su eh me ne ma'anar su shine ka zo ma wani abu ta boyayyar hanya domin ka cimma abin da kake nema to wannan lafazin zai dauki abin da yake zai dauki mummunan abu idan yanzu aka ce maka ga waɗansu mutane sun shirya maka kaidi ko kuma bari mu amfani da mata tunda sune Qur'ani yace inna kayda kunna azim kaidun kuna da girma yau sai matanka ta shirya maka kaidi ko ba haka ba ko wani mutum ya shirya maka makinci ko aka shirya maka yaudara kai kuma sai kai amfani da iliminka da wayewanka da hanjan nesanka sai ka zauna kai nazari da kyau sai ka gano abin da aka shirya maka sai kai kokari ka sallale ta wata hanya kai kuma sai ka fita sai wanda ya shirya maka sai ya zarma a wannan lokaci wannan abin da kai abin yabo ne ko abin zargi ne abin yabo ne saboda me ka nuna kwarewa ne da ilimi da sanin makaman aiki shi kuma wancan makircin da ya kulla maka din ya zarma ka shi abin zargi ne ko abin yabo ne abin zargi ne kenan ashe yanzu gashi abu ɗaya kuka yi an yi maka kaidi amma wanda wancan yi abin zargi ne amma kai kaidin da kai ka sallale ka fita bayan ka gane shi kuma sai ya zurma to kai abin yabo ne kuma a wannan lokacin to irin waɗannan lafazza idan aka jibinta su zuwa ga addini ko zuwa ga Allah sai a nemo ma'ana mai kyau din sai a ce ai kaidin da Allah yake musu shine Allah ya san abin da suka shirya na makirci ya san takonsu Allah subhanahu wataala ya fita daga cikin wannan ko kuma ya dulmi ya saka ni cikin sharrin to sai a jibinta wannan ma'anar zuwa ga Allah amma ba za a dauko mummunar ma'anar a ce za a jibinta su zuwa ga Allah kila an gane wato wannan littafin ka kuma ta littafi ne na aqida gashi ta aikace amma ya tattaro abubuwan da aka rubuta su ne a littattafai manya masu mujalladi uku masu mujalladi hudu masu mujalladi biyar kamar yadda mun ambaci sashi wurin fara karatun nan da haka waɗansu abubuwan kawai za a ɗanye su ne sama sama ba tare da faɗaɗa su ba dan ba zai ce aqidar musulunci cikin dan jirsa uku hudu biyar wai gaba kike mun gama bayanin aqidar musulunci da dalile da hujjoji da misalai ingantattu ba ila an gane sai dai kawai dan ba da dan haskakawa sauran kuma ani ma a gaba malai yace al-ismatu thabitatu lirrasul walil wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatan min al-ijtima'i ala balala wa amma ahaduha fala ismatu li ahadin minhum وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة يشيك صنيتشي وإسمع كاليا دجزنبي ثابتة الرسول النبي كأيتي لإيها بايد النبي با وند بغيء يفعل أشيون ذنبي ونن ذنبي ببان ذنبي قوق المجنبي ba wani mutum a duniya da ba zai iya fada cikin zulmi ba babu kila an gane ko sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina ali annabi kadai Allah ba shi isma amma kowa zai iya yin kuskure a shi kadai din sa kuma al'ummar musulmi manzo Allah ya lamunce mutum duk abin da suka yi ittifaqi suka hada kai to sun kubuta daga kuskure amma a daidaikun al'umma kowa zai yi kuskure shi kadai shi yasa zaka ji muna cewa sahabbai dukkan kansu adalai wannan asalin ya kalma ce gurin ahlus sunna amma wannan ya kore daidaikun sahabbai sai kurakure bai kore ba qur'ani ya zo mana da ire-iren waɗannan waqin salata tarafayn layl wa tarafayn nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibun sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin wani sahabi ne ya runguma wata ya sumbance ta ba abin da bai da ita ba sai dai bai sanar da ita ba sahabi ne kuma kila an gane da ka shi kare din shi ya iya yin wannan kuskuren akan shi ne wannan ayin ta sauka Allah ya karbi tuban shi ya ga ya mishan yin zai bai tuba ma'iz ya yi zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ramidiya ta yi zina amma kuma tuban da ke ma Allah ya isa araba ma mutanen Madina masu shiga aljanna da haka a daidaikun sahabbai akwai sahabin da yake ya saka to amma in ka da su a dunkullen su fa kawai ka ce sahabbai to duk cikan su adalai ne kuma in suka taru ba za su kuskure ba to amma za a daidaiku fa za a yi samun kurakurai za a yi samun laifuffuka da zunubi ga daidaikun su in bai ta haka ne to su ma sun zama annabawa kenan duk abin da limamin musulunci suka yi sabani akai al-imamu wani ya ce kaza al-imamu wani ya ce kaza to za a dauke shi ne a mai shi zuwa ga qur'ani da sunna shine za su tantance mana ra'ayin al-imamu wani ita ce daidai kila kun gane ba za mu ce ikhtilafu ummati rahama ba wannan hadisin dama bai inganta ba ikhtilafu ummati rahama a to idan dai ikhtilafu ummati ya zama rahama ittifaqun ya zama azaba kenan difan fumul mukhalafa in ikhtilaf ya zama rahama to ittifaq fa azaba kenan kadan al-imam al-bahawi a cikin aqidarsa yace wa nara al-jama'ata wa nara al-furqata wa abinnan wa nara al-furqata al-ikhtilaf wa al-furqa ghayzan wa azaban nara al-jama'ata haqqan wa sawaban wa nara al furqata ghayzan wa azaban dunqulewa rahmat kuma daidai amma rarrabuwa kuma azaba ne kuma karkata ne so da kuma hadisi bai inganta ba ikhtilafu ummati rahama to me ya rage mana yanzu abin da ya rage mana shine duk sabanin da malamai suka yi sai mu dauki kowanne sabani sai mu maida shi cikin qur'ani in akwai ayan da ta tantance shikenan in akwai hadisin da ya tantance shikenan sai mu ce to yanzu fahimtan al-imamu wani ita ce daidai fahimtan al-imamu wani kuskure to ya za a yi da mai kuskuren sai ce sai mu yankan mishi hankali a wurin Allah cikin masu ijtihadi a cikin al'umma duk wani mujtahidi in ya kuskure tunda ba shi ba annabi bane to sai mu ce al-imamu wani ya ce kaza Allah ya gafarta masa amma maganar nan ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi kenan ahlus sunna ba su da wani gwani guda daya wanda idan ya magana kawai sai dai a sun koyar da kai duk abin da ya hukunta shi za a tafi akai ahlus sunna ba su da wani shi yasa ka lura duk malantan ahlus sunna duk girman malami a cikin ahlus sunna sai kaga dalibin shi ma yana iya yin mishi gyara a cikin kusuran din. Ni bidai girman Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, da irin abin da Ibn Taymiyya ya sani na shari'a, wanda irin lambobin yabo daga masoya da makiya akan Ibn Taymiyya, kusan samun malamin da aka yi da shi Ibn Taymiyya yana da wahala. Al-Imam Ibn Daqiqul Ayn ne yace akan Ibn Taymiyya, lamma jama'at Ibn Taymiyya ra'aytu rajulan al-ulum kulluha bayna ilayhi ya'khudhu minha ma yasha'u wa yad'u minha ma yasha'u. Al-Imam As-Subki Tajuddin As-Subki kada dan dabi'a ne yana cewa ma ra'aytu mithlahu wa la yarahu mithla nafsihi fi ilmi wallahi ni da idona ban taba ganin kaman sa kai shi ma Ibn Taymiyya da idon shi bai taba ganin mai zurfin ilmi kaman sa. Al-Imam Az-Zahabi yace law kullitu bayna ar-rukni wal maqam la halaftu annani ma ra'aytu mithlahu, yace wallahi inda za a tsaida ni a tsakankanin kofar ɗakin Allah da maqamu Ibrahim a rantsar da ni, yace zan rantsa da Allah cewa tun da nake a duniya ban taba ganin bijimin malami kamar Ibn Taymiyya ba. Malamai da yawa suna cewa tun da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da tabi'ai suka wuce ba a sami mai zurfin ilimi kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ba. Kalmomi na jinjina na yabo daga makiya da masoya da suka fito daga Ibn Taymiyya akan Ibn Taymiyya suna da yawa, amma akwai matsalan da dalibinsa Al-Imam Ibn Qayyim, kaga dalibin Ibn Taymiyya ne, ya lizanci Ibn Taymiyya shekara 15, Ibn Taymiyya shi ya raba shi da waɗansu bid'o'i dan da shi ma yana da waɗansu bid'o'i a tare da shi, amma lizimtin da ya mashi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya sai ya warke daga waɗannan cututtukan. To akwai wata matsala da yazo shi garin Ibn Taymiyya, shine da yazo yana bayani yana cewa nuhibbu shaykhana walakin alhaq ahabbu ilayna min, muna son malamin mu amma mun fi son gaskiya sama da yadda yake son muke son malami. To da ai gaskiya ta hada mu, muna son malamin mu wanda ko kaga abin da yake cewa idan duniya ce mana kunci muka rasa yadda zamu saka kanmu, yace mukan zo kawai mu ga fuskan Ibn Taymiyya sai ga baki dai Allah tafiyar mana da damuwan mu kawai ta ga fuskan shi, ba wai ma su zauna su karatu ba. Yace in duniya ce mana kunci an takura mu an tsananta mana an zalunce mu abubuwa duk sun rikice, sai mu zo kawai domin mu ga fuskan Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, idan muka gani sai Allah ya tafiyar mana da damuwan mu ga baki daya. Dubi irin wannan kusanci da soyayya, amma ya ce mun fi son gaskiya sama da yadda muke son Ibn Taymiyya. Dubi irin su Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda yake da shine shugaban Wahhabiyya misali kamar a harshen su ko, amma sau nawa ake cin gyaransa. ƴaƴan shi ma wanda suka yi sharhin kitabu tauhid su Abdurrahman, akwai gurin da su ce nan gurin Allah gafarta ma Sheikh, amma nan gurin shehi yayi kuskure kuma ɗan shi ne kuma ɗalibin sa ne, gurare nawa za mu dauko mu ce Malam Bakar gumi yayi kuskure Allah gafarta masa, amma zuciyar mu na cike da kaunan shi da san shi da yin shi addu'a ta alkhairi. To haka manhajin ahlus sunna yake, ba wani gwani guda ɗaya da za a ce in an tasa shi a garshi kenan baya kuskure, duk abin da yayi 100% daidai babu wannan malami. Sheikh Al-Albani ya mu kawo wani abu sai Sheikh Muhammad Nasir bin Albani anan gurin ya kuskure, bin ba zai kuskure, Uthaymeen ya kuskure, kuma wallahi wannan bai tauye darajar sa da komai ba a gurin Allah, amma in bid'a fa ai ba haka suke ba. To shine nan malin shi ga yamma malai ce fil ummati muhaddithuna mulhamuna war ru'ya salihah haqqun wa hiya juz'un min an-nubuwa wal firasatu sadiqatu haqqun wa hadhihi karamatun wa mubashsharat bi shart muwafaqatiha lil shar'i wa laysat masdaran lil aqidati wala at-tashri' wala lil tashri'. Yace a cikin wannan al'umma akwai waɗansu mutane muhaddithun waɗanda Allah yake fitar da gaskiya a harshen su, mulhamuna Allah yana musu ilhaman gaskiya, wannan ana samun sa a kowanne zamani. Mun dai san manzon Allah ya ba sayyidina Umar wannan lafifa, abubuwa da yawa sayyidina Umar zai faɗi sai Qur'ani ya sako akai. Sayyidina Umar ya ce manzon Allah in da fa ake shiga gidanka kowanne kare da yake zo shiga gidanka har munafiqai fa suna iya zuwa su kenan su shiga gidanka, bai ba ya kamata matanka lalle lalle a samu hijabi a lokacin ba saukar da an yi hijabi ba, sai ga Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyin da ke nuni akan cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, wani lokaci sai na Umar ya ce amanzan Allah ga muqamu Ibrahim me zai hana ka ba mu dama mu riƙa yin sallah a muqamu Ibrahim sai Qur'ani ya tako wattakhidhu min muqami Ibrahim musalla in an gane akwai nasoshi da yawa waɗanda suke nuna muwafaqatu Umar li shar'i tunda sayyidina Umar yake dace kuma yanda yake fadi a ladabi irin nashi yace na dace da mahalicci na a wurare kaza shine zai yi magana sai Allah ya saukar da nasi akai amma sai ce na dace da mahalicci na Allah subhanahu wataala a wurare kaza kamar wurare guda biyar ko makamantan wannan kuma annabi yace a cikin al'umma ta akwai irin waɗannan mutanen ɗaya daga cikin su shine sayyidina Umar so dan haka akwai mutanen da Allah ya yi musu saboda imaninsu da gane shari'an sai suka yi magana sai ka ga maganan ta dace da abin da Allah subhanahu wataala yake so to amma yanzu tunda babu wani wanda zaka ba shi wannan lafiya duk wani abin da ya fito daga batun wani sunan shi ijtihadi za a kalle shi tukuna in ya dace a karba in bai dace ba a bari amma a zamanin sayyidina a zamanin Annabi sallama annabi ya ba sayyidina Umar wannan lafiya amma yanzu mu wani zamu iya ba in kuna ganin ya dace yanzu ne taro ni nadi mu nada mu cewa ne yana ciki in mun yi wa kanmu wannan mun yi wa kanmu wato rashin adalci to irin abin da ke faruwa kenan a cikin kungiyoyin bid'a sai mutane ko sai su tare da kansu sai su nada sai su ce to yanzu wannan wali su suka nada waliyan su da kansu ba wannan gaufi ne wannan kudu ne wannan su suka nada ba da nada nan waɗanda ba su kai shi ne suka nada shi wannan zakira ne su suka ba shi wannan lamban yaban fa da kansu a wurin Allah haka yake ba lalle zama a wurin Allah haka yake ba to lamban yabo in Allah ya baka ita ne to sai ka karba kamar yanzu walittaka akwai walittakan da Qur'ani ya bamu gabaki ɗaya mu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda ya imani yana jin tsoron Allah to wali da haka da wannan duk cikan mu waliyan Allah ne to amma kuma kamar ayan da na kawo da zai kullun darajatun mimma anni Al-Hafiz Ibn Hajar da yake ta'arifin akan waye wali yace al-arifu billahi al-muwadhib ala ta'ati al-mukhlis fi ibadati wanda ya san Allah har ya sani ba sanin Allah ne sama sama ba al-arifu billahi ya san Allah al-muwadhib ala ta'ati ga ibada ibada na zuci ibada na harki ibada na gaba ga mu'amala kina daga cikin al-muwadhib ala ta'ati sannan al-mukhlis fi ibadati da ikhlasu to wannan shine waliyin Allah kenan gurgudan sanin ka da Allah gurgudan ibadunka da Allah gurgudan ikhlasun ka gurgudan matsayin walitakan ka da haka yanzu wannan Allah ne ya nada mana wannan lafiya da haka zan ce kai waliyin Allah ne kai ma waliyi ne kai ma waliyi ne amma waye cikin mu babba waye karami to gurgudan tsoron Allah ka da kusantan Allah ka da ikhlasun ka gurgudan yadda girman walitan ka yake ba mu ne kuma zamu zo yanzu mu ce to mu ba da lambobi mu ce to malam kai ne number 1 in aka ba kan ana neman ina shugaban waliyin kai sannan wannan san a wannan kun wuce wuri ko dai kowa ya tafafa taka ulaika alladhina yad'una yartaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu kowa ya tafafa taka kawai to shine malai yake cewa to akwai irin wannan ya kuma zo yana batu akan mafarki yace mafarki ar-ru'ya salihah haqqun mafarki ne kyau gaskiya ne domin manzon Allah ya kididdige mafarki akan juz'i ne daga cikin wato yanki ne daga cikin yankin annabta yanki ne daga cikin yankin annabta idan ka dauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ka kasa shi da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rika samun ar-ru'ya salihah fil manami to zaka ga yadda lissafin zai fito maka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mafarki ne kyau gaskiya ne ko kai ko ai maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya mafarki zai zo ya fassara masa sahabbai wani lokaci zai tambaye su waye ya mafarki in fassara mishi har ma shi Uthman bin Khudayr yana cewa bid'a ce mutane su rika yin mafarki ba sa zuwa ana fassara musu kuma akwai qawaid da usul da ake fassara mafarki shin fassara mafarki zurfin ilimi ne kawai ko tsoron Allah ne waɗansu malamai suka ce zurfin ilimi ne kawai in ilimin ka ka koci da ilimi za ka iya fassara mafarki waɗansu suka ce tsoron Allah ne kawai ko baka zurfi a cikin ilimi ba magana mafi inganci shine tsoron Allah ne tare da zurfin ilimi sannan za ka iya tantance mafarkin akwai qawaid da ake dorawa ana amfani da ayoyin alqur'ani ana amfani da sunnonin annabi ana amfani da sunaye daidai kun sunaye da sarro a cikin mafarkin ana amfani da abubuwa daban-daban gurin fassarar mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki cewa san shiga gidan Uqbata bin Rafi'a Uqbata bin Rafi'a ko mafarkin da annabi yake ne fassarar wannan mafarkin sai manzo Allah fassara cewa za mu samu Uqba a lahira rifatun fi dunya wa Uqbata bin Rafi'a da sai aka amfani da ma'anar sunayen sai annabi ya fassara mafarkin da sunce da cikin gidan Uqbatu Uqbatu ba shine kyakkyawan makoma ba Uqba kyakkyawan ƙarshe bin Rafi'a sarrati urati ba shine daukaka ba da aka za su daukaka a duniya kuma za su samu kyakkyawan makoma gobe kiyama yin amfani misalin da kyau wani lokaci za a yi mafarki sai a ce maka mutum ya yi mafarki da kwal sai a ce aure za ka yi kila dama kana ta addu'a kana ta addu'a Allah ya baka mata me yasa sai a kawo maka an cikin photos papers ka annahunna baydun maknun ana magana akan matan aljanna sai aka ce ka annahunna baydun kamun kwai sai aka amfani da lafazin kwan sai aka fassara maka mafarkin ka kila an gaya ko kuma mutum ya ce eh mafarkin ya ga wata bakar mace ko ya ga makinji ko ya ga kaza sai amfani da waɗansu lafazza ko waɗansu ka'idoji ko na ayin qur'ani ko hadisi sai a fassara maka wannan mafarkin to da kai yana da kyau abin da ka mafarki gaskiya ne amma za ku ji abin da malam zai faɗi a ƙarshe cewa mafarkin nan fa ba shari'a ba ba ta shari'i bane sai dai yana iya karfafan ka ko ya wa'azar da kai ya karfafe ka ko ya wa'azar da kai yace wal sirafatu sadiqa haqqu hanjan nesa ne kyau da mummuni ke yi shi ma gaskiya ne ya hangi cewa in aka yi kaza zai iya zama kan bi ma'ana yana hangen nesa da wani ilhama da Allah ke mishi a rayuwarsa sai ce to duka wannan da wannan muhaddithun din da ru'yat saliha da kuma al-firasatu sadiqa din nan duka karamomi ne da bushara da Allah subhanahu wataala ke ma waliyansa amma da sharadin duk abin da mutum zai yi akan waɗannan abubuwan su dace da shari'a kuma ku sani cewa ba masdar bane da ake karban shari'a da ma'ana ba maɓuɓɓuga bane ka ce ai wane ya mafarki to da ka tunda ya mafarki shikenan ai ne mafarki cewa na auluwanci ba kawai sai ka je gidansu ka ce to ki fito ai ta riga ta tabbata yawwa ai ta riga ta tabbata wallahi je ne mafarkin liman ya daura auren nan ya kudu batul haja wani ma yana shaida wani ma shaida ne wani ma shaida ne to alhamdulillah dai ta riga ta tabbata tunda dai an riga an yi mafarki a wannan annabawa ne ke da wannan ustazu karka wannan gangancin ba masalar yace shari'i ba yawwa ko kuma ka ce wani ya ganin maka a'a sai dai Allah ya san karfafa bayi ya tabbatar da wani manhaji da suke kai ko wani aiki da yake da shi ko su yi ko kuma a yi musu wani daga cikin daliban al-Imam Ahmad bin Hanbal yayi mafarki cewa al-Imam Ahmad ya samu daraja a wurin Allah ya tambaye shi gafarta malam da menene Allah ya gafarta maka samu daraja ya ce da sunna saboda ruquna da tafarkin ahlus sunna to kaga yanzu wannan karfafa ne ba wani sabon tashri'i bane sai kai mafarkin cewa kamar wani farki na taɓa mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da naje Madina sai naga gurin da ne mafarkin da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ne mafarki annabi sallallahu alaihi wa sallama mun shiga da sayyidina Abubakar muka shiga ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce mana sunnonin da mutane suke wasa da su to kai ka rike su kamkam kai ba shari'a sabuwa baka ba ba wata shari'a ce ya baka sabuwa ba sunnonin da mutane suke wasa da shi kai ka rike wannan ya karfafe ka ne akan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mafarkin da ya wuce haka ba ila an gane mutum da kyau sallallahu alaihi wa sallam to duka irin waɗannan mubasharat ne da Allah ya maka amma da sharadin su dace da shari'a akwai wani mafarki da zaka ga shedanu suna sawa ina jin kamar mala ya kawo shi anan ko bai kawo ba ko a gaba ne akwai mafarkin da shedanu suke sanyawa sai wani ya dauka ka mota da daraja ne akwai wata bayan Allah ta ce ce mafarki ba ta da lafiya ne aka ce mata ke ku kina zan da rashin lafiya ki je gari kaza ki je anguwa kaza ki tambayi malam wani zai baki magani ta kuma shirya ta tafi garin ta kuma tambayi anguwan ta kuma tambayi malamin duka ya zama daidai ta shiga ta yi mishi bayanin ka ita suna ganin kamar wata waliyya ne shedanu sun yi wasa da hankalinta kawai saboda ai shedanu suna da waliyansu kuma tallan suke kamar yadda kake tallan gaskiya haka shedanu suke tallan batan da suke kai malamin ya ce mata kaza ya ce mata kaza ya ce mata kaza to zaka gane batan su irin kalmomin da abubuwan da ya gaya mata ai kun kafin ki zo ai ina da labarin zuwan ci ai waye ya nuna ne shedani ne da haka wani shedani yake mishi aiki irin wannan ne sai ya rike ce ma waɗansu daga cikin mutane sai ka je gurin wani boka sai ka ji ya baka labarin abin da ya faru a rayuwarka shekara 40 ko abin da ya faru da mahaifiyarka ko kakanka ma tun kafin mahaifiyarta ka abokan ya gaya maka cewa kakakka ga inda ta zauna ga inda ke rayuwa ga yanayin rayuwarta ga wanda ta aura ga abin da ya raba ta da mijinta ga inda ta tafi yin aure ga inda aka haifi mamanka ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi so ne da kai malamin nan biya san koyi take yin to ya tusa maka tsoro a cikin zuciyarka mas'alan abin da ke faruwa shine kowa da ya san aljani na tsawon rayuwa aljani din ne makin dinka ya dan faru da kai shekara 100 ba matsalan aljani bane yakan yi shekara dubbai so da ka sai dan faru da kaka da manufin ya batar da yaya dishi in shedin yana da manufa shekara 100-200 duk ba matsalan sa bace kar ku manta da wancan ayoyin wa qalu la tabarrunna alihatukum wa la tabarrunna waddan wa la suwa'an wa la yahuta wa yauqa wa nasara tun zamanin annabin mu akai wannan lokacin da akai ruwan tufan ruwa ya fito da su aka kifar da su a nan jidda waɗannan gumakan Allah ya rufe su amma Amr bin al-Hayy al-Khuzai ba shine wanda ya fara dawo da botan gumakan a zamanin jahiliya ba abu ne da ya faru shekara dubbai to shi Amr bin al-Hayy mutum ne wanda yake ana girmama shi saboda kyauta da sakin hannu da sakin fuska mutanen shi sun yarda da shi sai shedan ya biyo ta hannun shi sai ya gaya mishi to kai Amr ka bar mutane ana zaune kawai ai akwai abin da iyayenmu da kakanninmu a baya suke yi da zaka kiranni mutane akan a koma zuwa gare shi da zai kyau yace menene yace bautan gumaka mana to gumakan ina za a gan su yace ka je jidda ka je wuri kaza ka haka gurin za a ga gumaka shedan ya bada gudunmuwa ne tsoka aka je jiddan aka haka aka kwakulo waɗannan gumakan shedan ya ba su kariya a ƙasa ba su rugurguje ba aka wanke su aka gyara su aka shafa musu mai aka zo aka kafa Amr bin al-Hayy yake rinye mutane ya ce ku zo a ci gaba da botan abin da iyaye mu da kakanni mu suke kai abin da ya faru shekara dubun da bata ba amma ya dawo da shi shedan yana ne da strategy shi irin kun gane maganar da kyau to irin wannan idan shi yasa manzo Allah ya ga Amr bin al-Hayy a cikin wutan jahannama ga yana an faka cikin shi hanjin shi yana hanjin sa a waje saboda shi ya dawo da bautan gumaka to idan shi din yana da wani strategy da yake son ya cimma ba matsala bane din ya bi ka shekara 100 din ya tattace wani ilimi shekara 100-200 kuma akwai technology a cikin su bal technology ma da ke cikin aljanna wanda ke cikin mutane ya amaluna lahu ma yasha'u min ma'arib wa tamathil wa jifanin talji wa qudur rafiya irin wannan technology tun kafin mutane suke ga wannan technology aljanna sai riga san kai suna zurfi a cikin ruwa su gano abubuwan da ke cikin ruwa gashi Allah ya ba su sur'atul haraka ko ba haka bane kamar yadda ya zo a cikin asar cikin hadisai aljannu wani haukan wani haukan wani haske an dangana da sama kadaya suna sauraron saƙonnin da mala'iku suke gaya ma junansu daga Allah subhanahu wataala abin da zai faru a man kasa so kaga duk technology da zai iya sa ka dangana da sama kadaya a wannan technology ba karamin technology ba ne to idan sun ji abubuwan da mala'iku suka gaya ma junansu idan Allah zai sanar da abu zai gaya mala'ika jibril ya gaya ma sauran mala'iku to shedanu sun kasa kunni suna sauraron abin da ake faɗi to daga nan ne shine wa annahu menene wa annahu kunna naqud minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shahaban rasad suna da wuraren da suke zama suna ta wuraren ji a sama to amma daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ana aika musu da yula na wuta to sai ta kakkashe wasu wata ta ragarga da su waɗansu waɗanda suka yi raguwa sun dan ji kalmomi to shine sai su gaya ma bokaye sai bokan sai su ƙara da ƙarere to abin da bokan nan ya ji annabi ya ce zai ƙara da ƙarere 99 to ai baka san kan niyya menene ya ji ba kira ji bayani akan mutum 100 kira ji bayani akan shekara 100 na wani da wani da wani da wani ba mu san iya kan niyyar ɗaya cikin 1000 din ba cikin 100 din da ya ji ba to akan irin wannan bagin zai kasance suna da wani labari naka na tabbas wannan na tabbas wanda suka ji daga Allah bi ma'ana daga sakon Allah sannan suna da labari akan ka na biyu wanda aljani ya ta makin din ka ya ta din ka ya ta din ka bai da kafan DSS suna din mutum yanzu idan ka samu DSS za su baka labari akan wani mutum wanda ko mahaifiyar shi bata san shi akan haka ba sun mishi kware sani sun gano shi cikin shi da wajensa to wa'annan abubuwan sai shaidanu sai su ga mu waliyansu shine ma'anar wa'annan shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum wa in aqatumuhum innakum la mushrikun to kai kuma kaji shikenan sai ga maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza a rayuwanka sai ka ga kaman ya san gaibin wallahi ƙarya yake da kanni ba jahili akwai wani malamin duba wanda yake ikrarin ya san gaibin yace duk wanda yace bai san gaibin ba yazo ai muqabala shikenan sai zo gurin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace yazo su muqabala akan ya san gaibin Sheikh Al-Albani yace na da zan yi muqabala amma da sharadi daya wannan bokan yace to dai sharadin naka Sheikh Al-Albani yace to an gama muqabala kai da kasan gaibin ina da sharadi daya kuma ka ce ka san sharadin ne ai an ga an gama muqabala ko ba ku dai mun yi muqabala kamar wani shaytani ne a yanzu da yake cewa shi ma Allah ne duk wanda bai yarda shi Allah bane ya ji ai muqabala ɗan uwa ahli sunna sun ji ai muqabala yace sun zo ta gaya mishi ba ga wani Allah jahili kuma sannan an zo ba shi da lafiya wai Allah yana ciwo tun anan kaga ƙaryar shi ta tabbata to haka nan Allah ke kunyata maƙaryata to duk waɗannan dai abubuwan da zaka samu ko dai na muhaddithun ko na ar-ru'ya ko al-firasa ya kasance sun dace da shari'a ba waɗansu masadir ne waɗanda za su zo da wani sabon shari'a wanda Allah bai san da shi wanda Allah bai hukunta ba مالكي المراء في الدين مضموم والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن القول فيه وجب امتثال ذلك ويجب الإمساك عن القول فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه مالك يبين بيان أكان الجدال والمراء في الدين جاهية أتكن الدين وتجاهية أتكن الدين جماعة مسلمي حتى ليني قرر جسكي جاهية أتكن الدين شيني حتى nasoshin shari'a kawai wani ya dauko aya kaza ya daki hadisin da wancan ya kawo wannan ya dauko hadisi ya daki wancan hadisin wancan ya dauko aya ya daki wancan hadisi haka ai ta hada ayoyin alqur'ani ne jama'a kawo ya fuye su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi matsalincin zargin wannan ina jin shi muke karanta yanzu muna cikin aljidal wal mirani ko a cikin littafin da muke karanta a wannan abin nan mufsidatul qulub ذكران الله منا تكين بعد ان ديكي مغانا اكان الجدال والمراء حتى ليني قرأي لغا تشريني اتشن الدين توشيني نمالي كي جد دامكا شوا جايي اتشن الدين ادين زرديني شعي ام مسلم كي تازر بجايي اتشن الدين مغانا ايتي ان كافني كي بياني ان بغساني بكتا بيوان ديسي ان كاغاني كي بياني ان بغداني بأفاموان ديغاني ita ce nan ba wani na biyu eh na sani to yi bayani sai in bayanin abin da na sani in daidai ne a karba in ba daidai ba ne shi ma wancan ya sani in yi bayani to yanzu an samu sabani ko to idan aka samu sabani qur'ani ya gaya mana jira'i fa makhtalaftum fi min shay'in fa hukmuhu ila allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila allah war rasul to kenan za a koma zuwa gurin masana ko dai ya kasance duka fahimtan ku daidai ne ko kuma ya kasance akwai wanda yake kan daidai akwai wanda yake kan kuskure ko akwai wanda ya gane akwai wanda bai gane ba ko kuma shi wannan ya fadada ne shi kuma wannan ya kuntaka daga nan sai a samu ai maka bayani na gaskiya amma a tsaya ana hada nassoshin Qur'ani fada wannan addinin musulunci ya zargi wannan kuma dalilan da ke haifar da haka abu na farko shine gabatar da hankali akan nafsi duk inda aka ce za a gabatar da hankali akan nafsi to tabbas za a samu jayayya na biyu kuma duk inda aka yi watsi da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama to za a sami wannan sannan bin san zuciya da bid'o'i sannan jahilci sannan kuma riƙon mutashabihat haka nan kuma lokaci akan jayayya domin fahimtar gaskiya to amma a wannan lokaci ba al-mira'u ake kiran shi ba ana iya kiran shi al-jidal ana iya kiran shi al-jidal saboda al-jidal akwai mai kyau akwai mara kyau to in ya zama domin fahimtar gaskiya to shikenan zai zama al-jidal bil haqq ko kuma al-mujadala bil husna kamar yadda malamin kawo kuma jayayya cikin addini cikin matsalolin da yake haifarwa zai haifar da a rika kayyata Allah da annabi sai wani ya kawo batun shi ce ga Qur'ani ya ce kaza wani ya ce wallahi ba haka bane ya kayyata Allah ya kayyata wannan ayin da aka kawo shi kuma sai ya kawo nashi fahimta wannan ya ce wallahi ba haka bane to sai kaga jayayya yana haifar da kayyata Allah da manzo yana haifar da suka a cikin nasosa na shari'a nassin da wancan ya kawo sai ka gana neman ka taɓe nassin da duk irin daman da kake da ita yana kawo yana haifar da kayyata hikiman Allah ko bata hikiman Allah subhanahu wataala da kuma ainin kore shari'o'i shi yasa ya zama al-mira'u fi dini madhmum al-mujadala bil husna ma da yace ya halafa jayayya akan gaskiya menene jayayya akan gaskiya suka ce shine jayayyan da ya cika sharadai guda takwas jayayyan da ya cika sharadai guda takwas shine al-mujadala bil husna na daya kasance ana yin shi ala ilmin wa basira akan ilimi ake ba akan jahilci ba ba kawai zama da molanka kawai tunanin kowa yake bijirwa da shi ba a'a akan ilimi ne kai kana da ilimin adam wannan ma yana da ilimin adam to akai ne za a tattauna sannan na biyu ya kasance akwai wata ka'ida da kowa yadda akan ta za a tafi akwai ka'ida shine za mu lalubo menene gaskiyar abu kaza akan matsala kaza ita ce fafatukanmu ba matsalin ita ce wani abu daban ba abu na uku ya zama ana yin cikin rausasawa da mutuntawa da kyawun ɗabi'u Allahu akbar Allah ji dan al'alama din ba idan kana neman mutum na Allah ne kyawun ɗabi'u in ka samu irin su al'alama din ba ka samu mutum a zo yana jayayya in kana jayayya ba gaba da gaba ba amma yana faɗin dan uwan mu wani hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu ya faɗi kaza afallahu anna wa anhu yana faɗi cikin girmamawa da mutuntawa babu izgilanci babu tozarci babu walaƙanci babu tauye alfarman wani ya rubuta wasiƙu ga malamai daban-daban a ƙasashen duniya akan waɗansu kurakurai ya tattauna har akan mas'alan da suka tattauna a da Sheikh Al-Albani akan ɗora hannu akan ƙirji in an ɗago daga ruku'u Sheikh Al-Albani yake cewa walastu ashukku annaha bid'atun dalalatun haka ya faɗi a cikin sifatin salatin nabi ko ba haka bane yace wa in kana wasu daga cikin ƴan uwan ahlus sunna sun tafi akan kaza amma walastu ashukku annaha bid'atun dalala Sheikh bin Baz ya zo raddin wannan a cikin tafsirin shi da ya magana akan sallah yana faɗin ɗan uwan mu Sheikh Muhammad Nafiruddin ya tafi akan matafiya kaza Allah ya masa gafara Allah ya mishi kaza cikin raushi da taushi da kyawawan ɗabi'u haka nan ya raddin to wannan cikin sharadan mujadala kenan sun taɓa yin wata mujadala ta gaba da gaba lokacin da al-allama bin Baz yake karantarwa a wani masallaci a nan Makka da ake kiran shi Masjid bin Baz idan an je aikin haji yana nan a hanyar Mina wani masallaci ne a nan bin Baz ke zama yana karantarwa wa'annan jigajigan a imman sukan halatta su Uthaymeen duk sukan halatta wannan zama in sun je aikin haji to wannan shekaran Allah ya sanya da Sheikh Al-Albani da bin Baz da su Uthaymeen duk sun halatta wannan masallacin bin Baz ya zo yana batu akan al'amarin zinari ga mata shi Sheikh Al-Albani ya tafi akan cewa haramun ne mace ta rika sa zinari sai dai in za ta rika fitar da zakan shi matafiyansa kenan shi ma yakan faɗi cewa khilafan lil jumhur na san na saba mu jumhur Allah ya kafarta gafarta musu to lokacin da jin ba zai zo tattauna akan wannan matsalan ya kawo dalilai akan cewa haramun ne ga maza amma ya halasta ga mata mutlaqan da ya gama bayanin sai ce amma ga dan uwan mu Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yana da fabanin fahimta akan wannan bare ya mana bayanin abin da yake fahimta Sheikh Albani bayani da suka gama bayanin kowa dama sai ne kawo labarin ya ce fasakata duk kowa sai shiru ba wani karin jayayya kuma ba wani jayayya wani ya faɗi fahimtarsa wani ya faɗi fahimtarsa kuma kyakkyawan zaton da ake kowa Allah yake nufi fasakata duk sai suka shiru gaba ke dayansu Allah ya gafarta mu waɗannan malamai na Allah to shine sharadi na nan kenan na uku kenan a yi shi cikin rausasawa da rangwantawa da kyakkyawan ɗabi'a sharadi na hudu shine kar ya kasance ana yi ne domin neman ɗaukaka da danne abokin jayayya al-mughalaba wal-ulu kawai ana yi ne domin mughalaba kawai ni dai in danne ka ni dai in yi ne kawai in zama wina ni na danne ka ko kuma in samu ɗaukaka sama da kai sharadi na hudu na biyar kar ya zama za a kai a cikin muƙabalan ana a soki wani littafi na Allah ko wani annabi daga cikin annabawan Allah kar ko wani daga cikin malamai magabata kar ya kasance wani ya kawo wani batu wanda baka yarda da shi ba saboda kokarin kai raddin wannan maganar sai kuma ta kai ga kana sukan wani annabi ko kana sukan littafin Allah ko sunnan annabi ko kana sukan malamai magabata kila an gane mutum da kyau kuma idan mutum ba fa ya san irin waɗannan ka'idojin ba sai ya kai shi muƙabala ko mujadala sai ta kai shi zuwa ga sukan magabata yanzu misali a ce maka dan shi a yanzu za ku yi muƙabala yana tsarkake sayyidina Aliyu yana ɗaukaka shi sama da ma annabi to in fa ba ka koshi da ilimi ba sai ka kai lokacin da zaka fara tukan ma sayyidina Aliyu kira an gane batun da kyau sai mutum ya shiga cikin nawafi shi ma fa a cikin ƙungiyar bid'a to duk iyaye da ka so ka tabbatar da gaskiya to kar ka soki wani littafin Allah ko sunnan annabi ko wani daga cikin magabata shi yasa inda za ka yi ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kenan mutum mai adalci a duniya in ka samu irin Ibn Taymiyyah da al-Imam az-Zahabi to sai dai ka shafa fata ko ka tashi kamar yadda Hausa suke cewa soyayya ko kiyayya ba ta sa su kiyin maka adalci duk iyaye da kiyayyan ku ta kai wallahi zai maka adalci in kana kan wani abu na alkhairi zai tabbatar in kana kan wani abu na sharri zai tabbata a irin wannan babin ne ɗan ɗariƙu da suke jin daɗin maganar Ibn Taymiyyah da yayi a cikin Iqtida'us Sirat al-Muttaqin li mukhalafat aqad al-jahim da yake magana akan maulidi ya nuna bid'ancin maulidi da kaza da kaza da kaza sai yace amma waɗanda suka yi maulidin nan in dai san annabi daga cikin zuciyarsu da gaskiya Allah ya ba su ladan san annabi amma ba zai ba su ladan bid'a ba amma san annabi ai sunna ce shari'a ce to shine sai in bid'a sai suke ce to gashi Ibn Taymiyyah ya ce duk wanda ya maulidi ma Allah zai ba shi ladan ila kun gane tsaban adalci ne irin nan malamai na Allah to sharadi na shida shine idan mutum ya ga gaskiya kawai ya karba kuma wannan ko da daga kafiri haka malamai suka kawo sai in gaskiya ta bayyana maka ka karba ko da kafiri ne ya kawo wannan gaskiyan to ka karba kawai ka karba wani musu Muhammad Jamil Zainu Allah ya gafarta masa ya kawo a cikin wani littafi na ina jin ko kaifa nurabbi auladana ko ne da wani ilil murabbiyina wal murabbiyat ya kawo wani malami ya shiga aji sai ɗalibai suka yi mishi tambaya akan ɗabi'an da wani malami yake da shi malamin yana shan taba sai wannan malamin maimakon ya goyi bayan gaskiya amma ta yanayin da ba zai zuba mu malamin nan da mutunci ba ɗalibai sun ce ala gafaka malam malam wani fa yana shan taba maimakon ya ce to shi kuma irin nashi jarabawan kenan alkamalu lillahi ko wani dan adam yana da kwarakwaransa ko ta shi da addu'a Allah ya raba shi da shi wannan kuskure ne shari'a ba ta yi da shi ba amma kowa yana da irin nashi na kafin da ajiranci amma in bace cewa niyya muna fatan zai bari da yardan Allah ko ta shi da addu'a ai shikenan ka faɗi aibin shi ba ku kuma zama mishi da mutunci ba to sai malamin mun yi tsayi ta jayayya yana tabbatar da shan taba ai ba wani kaza ba haka ya tabbatar da ƙarya ga ɗaliban to kaga wannan ba daidai bane ba daidai bane ka tabbatar da gaskiya in ya tabbata maka ko da daga kafiri ne sannan kuma ya kasance mujadala in za a yi ta ya kasance za a riƙa tsaye da hujja da dalili ba magana ne kawai na jayayya da mulanka ba akwai hujja da dalili za ka kawo qur'ani da sunna da zantuttuka da aikata aikace na magabata shi ma wannan zai haka ko ana iya yi to na karshe kuma kar ta zama al-mumarat ko al-mukhasama in ya zama mukhasama kawai jayayya ne kawai don a bata lokaci don in nuna ni na isa don nuna na iya magana na fi ka kwarewa na fi ka ilimi na fi ka gogewa to ya zama al-mukhasama ya zama al-mumarat wannan kuma ya zama cikin sharura ke ne to idan aka cika waɗannan sharadai to ya halasta al-mujadala to sai malai ce duk abin da hani ya zo akan kutsa maka kamar al'amarin kaddara manzon Allah ya yi hani akan kutsa maka kaddara to ya wajaba ka kama bakinka akan al'amarin kaddara yace wa yajibu al-insaq an al-qawl fi ma la ilma lil muslimi bihi hakanan kuma ya wajaba duk abin da baka da ilimi akai wala taqfu ma laysa laka bi ilm ka kama bakinka sannan ka maida ilimin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala dan akai maka tambaya me yake kaza da kaza da kaza da kaza in ilimin ka bai kai ba kawai ka ce wallahu a'lam Allah jikan annabi Musa alaihi salatu wassalam manzon Allah ya bada labari kamar da Qur'ani ya kawo mana a cikin suratul kahfi amma ka tambaya gafarta malam Allah ce miki annabi Musa waye fa kowa ilimi a duniya da ya auna ga shi kadai ya san yake magana da Allah sai ce ni ne fa kowa ilimi a duniya nan ta ce sai Allah ce ba kai bane akwai malamin ka kaje ka karu ilimi haka kuma ba ta wani assignment kai kaza kai kaza kai kaza kuma yake ka karu ilimin kuma yaje samu malamin kuma ya ji shi ya samu waɗansu ilimoma daga ƙarshe ka saƙoyi da shi aka kore shi daga makaranta ko in ce aka sallame shi daga makaranta sallallahu alaihi wa annabiyina afdalu salatu wassalam to haka nan duk abin da aka tambaye ka in baka sani ba amma da al'amarin zuwa ga Allah in akwai wani malami da ka sani wanda shi ya sani ka ce gaskiya ban sani ba amma da za ku tambayi malam wani saboda shi na san ya san abu kaza ya san abu kaza ya san abu kaza wannan wajibi ne ba wani kai kukan kura a sai ka ba da fata wanda baka da ilimi a kai ma a wannan halaka ne da taɓewa gaba ta kasa da ƙarshe ma da ce jibu al-intizam bi manhajir wahyi fi raddi kama ya jibu al-i'tiqad wa taqrir wa la turaddu bid'atu bi bid'a wa la yuqadil at-tafarrud bil ghulu wal aks ya wajaba ko raddi ka zo yi to ka bi manhaji na wahyi kar ka zo raddi ga mutum ka zo kai mutum tsarara ka zagi wani ka ɓata wani ka aibanta wani kai giban wani kai isi zaɓi ga wani duk iya yadda kake jin za ka tabbatar da gaskiya wallahi wannan kuskure ne wallahi kuskure ne za ka yi raddi ga wani malami ne ko wani ɗalibi ko wani shugaba ko wani faƙidi dole ka ɗauki manhajin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta anna sosai ya karanta da mu yadda ake raddi abubuwa da yawa an yi na kurakurai a gabansa amma an ga irin salin yadda annabi ya bi raddin irji fa salli fa innaka lam tusalli ba magana ashe kai jahilin banza ina ganin ka kaman kaza ko kuma ashe abu ai maka kasar da ai kacce kacce da kai saboda me ne saboda kai kuskul kun gane ba masalan da kyau irin wannan zaka ganshi a cikin da'irin ahlus sunna da yawa da yawa da yawa zaka ganshi wai wani kawai yana son ya raddin wata banna sai ya tozata wasu sai ya aibanta wasu sai ya mu wasu raga-raga sannan kuma zai tabbatar da sunna a iya fahimtar shi ma take nan fa a iya fahimtar sa shi ita wannan abin da yake magana kila ita ce sunna to amma kuma sai ya ci mutuncin wasu to kuma ya tabbata ba ita ce sunnan ba kuma ga laifin giba da bata wani ne mutunci a wurin mutane me ye riban da kace in ka zo ka samu malamin waɗansu al'umma ka bata baka ci riban kuɗi ba to shine ma da yake cewa hakanin ya wajaba kudurta wannan da kuma tabbatar da wannan da haka ba a raddin bid'a da bid'a kaga ana bid'a sai ka ce to kai ma ba zo kai wata bid'a kai raddin wancan bid'a ba a yi ana raddin bid'a ne da sunna hakanan kuma ba a kalubalantan wato ainihin takaitawa da gulumi kaga waɗansu al'umma ba su yi abin da ya dace ba ba sa tsaye sallah yadda ya kamata ba sa zuwa masallaci akan kari sai kai kuma ka tsananta addini ka ce wajibi ne ai kaza wajibi ne a bar kaza a'a wannan ci bayan da kaga al'umma ta koma to ka zaburar da su ne da kunna ba da zurfafawa ba haka nan kuma ba a yin raddin gulumi da takaitawa kaga waɗansu mutane sun zafafa addini kai kuma sai ka ce ba ka sassauta a'a kawai ana raddin duka waɗannan abubuwa ne da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe malam da ya ce kullum muhaddathatin fi dini bid'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan ba sai an fassara ba kowa ya sani wannan mun gama da abin nan manhajul talaqi wal istidlal inda ahli sunna kuma ina ganin zamu dakata ne idan muka zo a gaba sai mu kawo kishiya ne duk kuma manta mun kawo kishiya ta farko cewa masajirat talaqi wal istidlal fil jahiliya mun yi shinta da akan sa muka ce to za ku mun fadi masajirat talaqi wal istidlal inda ahli bid'ah to kuma shine zamu dafa wannan bayani akai insha Allah ta'ala abinda muka fadi dai dai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka